sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai Clohas 1530 matsakaicin zango, masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 30 ga watan Agusta na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani ya kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud, a bamu kanun labarai.
To Ladan, a karan farko tun bayan mummunar guguwar da ta afka kan jihar Texas, an ga ballar rana da kusan yammacin jiya Talata a birnin Houston. Korea ta Arewa ta ce gwajin makaman da ta yi martani ne ga atisayen haɗin gwiwa da Korea ta Kudu da Amurka ke yi. Sannan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce samar da ƙasashe biyu masu cin gashin kansu ita ce hanya mafita ga rikicin Isra'ila da Falastinawa.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar ƙasar Amurka ta ziyarci sansanin sojan Najeriya da ke Maiduguri, ko domin yin me?
Abinda suka zo gani su ga yadda za su taimaka mana a haɗa ƙarfi da ƙarfe, saboda yadda za a ainihin faɗannan na Boko Haram da ake yi.
A ƙasar Saudi Arabia kuma, hukumar alhazan Najeriya ce ta ce ta samar da dukkan abin da alhazai ke bukata domin gudanar da aikin maka cikin sauƙi.
Duk wani alhajin da ya samu matsala, insha Allah, ma'aikata da kuma magunguna su kware da shi. Wanda kuma ciwon shi ya tsanani, muna da ambulance za su ɗauke shi su kai shi asibiti insha Allah.
Sai kuma za mu kawo muku shirin demokradiyya tare da Sabu Imam Aliyu, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A karan farko tun daga ranar Juma'a da ta gabata, rana ta fito da kusan yammacin jiya Talata a birnin Houston bayan mummunar guguwar Harvey da ta afkawa jihar Texas. Sai dai duk da haka ana ci gaba da fuskantar matsaloli a birnin, wanda shine na hudu a biranen Amurka da suka fi girma. Matsalar ta kai ga har an kafa dokar hana zirga-zirga a garin na Houston bayan da rahotanni suka nuna cewa ana wawure dukiyoyin jama'a da kuma aikata fashi. Rautannin baya-bayan nan sun nuna cewa ya zuwa yanzu mutane 9 ne suka mutu sanadiyar guguwar wacce ta jirkice ta koma ruwan sama. Sannan kiyasin farko ya nuna cewa an tafka asara da ta kai ta dala biliyan 100. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyarar ganewa idansa kan yadda ake gagarumin aikin ceto a kudu maso gabashin jihar ta Texas. Shugaba Trump ya ce mai yiwuwa waɗannan ayyuka za su laƙume kuɗaɗen da ba a taɓa kashewa ba wajen gudanar da irin wannan aiki a tarihin Amurka. Da ne dai aka saka wannan guguwa a rukunin wacce ba a taɓa ganin irinta ba, inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yake ta zuba har ya mamaye birnin Houston tun daga ranar Juma'a da ta gabata. Wannan ruwan sama da yake zuba babu ƙaƙƙautawa, an yi ƙiyasin shi ne ruwan sama da aka taɓa yi mai yawa a doron ƙasar Amurka, wanda ya zuba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. A lokacin da ya ziyarci wata cibiyar bada agajin gaggawa a birnin East Austin da ke a yammacin jiya Talata, shugaba Trump ya ce gwamnatinsa da majalisar dokoki za su samar da hanyoyin da za a taimaka wa waɗanda wannan bala'i ya ritsa da su.
Recovery will be a long and difficult road, and the federal government stands ready, willing and able to support that effort.
Shugaba Trump kenan yake cewa farfadowa daga wannan bala'i zai ɗauki lokaci kuma zai yi wuya, amma kuma gwamnatin tarayya na zaune cikin shiri tare da niyyar ganin ta tallafa wajen wannan aiki na farfadowa.
A wani bangaren kuma, jami'an sun ce irin gudunmuwar da sojojin Amurka ke bayarwa wajen ceto waɗanda ambaliyar ruwan ya rutsa da su a jihar Texas da Louisiana zai ninku har sau 10 nan da wasu kwanaki masu zuwa. Manjo General James Witham, kwamanda a rundunar dakarun saman Amurka wanda shike jagorantar dakarun tsaro na musamman, ya faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon cewa akwai akalla dakaru na musamman da ake kira National Guard 3,500 da suke sa hannu a wannan aiki na ceto. Ana kuma sa ran wasu ƙarin dakaru 1,000 za su shiga aikin nan gaba a yau. General Witham ya ƙara da cewa adadin dakarun da ke taimakawa zai iya ƙaruwa, domin tuni wasu 20,000-30,000 daga wasu jihohi suka fara shirye-shiryen zuwa yankin domin taimakawa, inda ake sa ran za su haɗu da wasu ƙarin dakaru 8,000 na jihar ta Texas. Sai dai wannan gudunmuwa da dakarun na Amurka ke bayarwa ya samu cika saboda ruwan saman da ke ci gaba da zuba da kuma ambaliyar ruwan da ya rufe hanyoyi.
Korea ta Arewa ta amsa cewa ta yi gwajin makami mai linzami da ya ketara ta saman Japan, inda ta ce ta yi hakan ne a matsayin martani ga atisayen soji na haɗin gwiwa da Korea ta Kudu da Amurka ke yi. Da sanyin safiyar yau Laraba, kamfanin jallancin labaran Korea ta Arewa na KCNA ya rawaito cewa shugaba Kim Jong-un ya ce wannan gwajin makami samfurin Hwasong-12 mai tafiyar matsakaicin zango tamkar yaƙi ne na hakika. Ya kuma ce mataki ne na farko da dakarun ƙasarsa suka ɗauka a yankin Pacific a matsayin sharafage a yunkurin da suke yi na mamaye tsibirin Guam. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa Amurka ba ta ɗauke kowane irin zaɓi ba a kan teburi kan yadda za ta tunkari wannan barazana ta Koriya ta Arewa. Trump ya ƙara da cewa wannan gwaji da Koriya ta Arewa ta yi ta wulaƙanta maƙwabtanta da duk mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya, tare da nuna halin ko'in kula ga abin da ƙasashen duniya suka amince da shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce hanya ɗaya da za a iya magance rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ita ce a samar da ƙasashe biyu. Guterres ya ƙara da cewa burin Majalisar Ɗinkin Duniya da aniyar da ya ƙulla ta gashin kansa ita ce ta a samar da ƙasashe biyu. Ya kuma bayyana hakan ne bayan da ya gana da Prime Minister Falasɗinawa Rami Hamdallah a birnin Ramallah bayan wata tattaunawa da ya kuma ta daban a baya da shugaban Yahudawa. Babban sakataren har ila yau ya taɓo batun gine-ginen da Yahudawa ke a yankin yamma da kogin Jordan, wanda ya kwatanta a matsayin babban abin da ke kawo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya. Yana mai cewa gine-ginen haramtattu ne kuma sun saba wa dokar ƙasa da ƙasa. Gabanin hakan a jiya Talata, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya sha alwashin cewa ba zai taɓa ficewa daga yankin na yammacin kogin Jordan ba. Kalaman da suka harzuka Falasɗinawa har ma suka dasa shakku a zukatansu kan shin ko Amurka ta ƙudiri aniyar samar da zaman lafiya a yankin.
Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe mutane biyar kana ya jikata wasu mutane tara a farfajiyar wani banki a Kabul, babban birnin Afghanistan. Harin ya faru ne a kofar shiga bankin, wanda ba shi da nisa da ofishin jakadancin Amurka da aka girke jami'an tsaro ɗauke da manyan makamai. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce akwai dakarun Afghanistan da sauran jami'an tsaron ƙasar a cikin cincirin da mutanen da suka je karɓan albashinsu na wata-wata a lokacin wannan hari. Tuni dai ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Wannan farmaki ya faru ne yayin da 'yan ƙasar ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan babbar sallah. A wani lamarin da daban kuma, kakakin gwamnati a lardin Herat Jilani Farhad ya faɗa wa muryar Amurka cewa wani jirgin Amurka mara matuƙi ya kai wani hari inda ya kashe fararen hula 13, ciki har da mata da yara ƙanana kana ya jikkata wasu 7. Kakakin ya ƙara da cewa harin na Amurka ya kaikaici wata maɓuyar 'yan Taliban ne, amma kuma ya faɗa a kan gidan mutanen.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Borno Najeriya, inda wata tawagar Amurka ta kaiwa rundunar sojojin da ke aikin yaƙi da Boko Haram ziyara na yadda za su agaza musu su ciwo kan wannan yaƙi. Ga Harun Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kasar Amurka ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya a cigaba da fafutuka da yaƙi da ayyukan ƙungiyar Boko Haram da take yi a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wadata wajen jakadan Amurka na Najeriya ne da suka bayyana hakan lokacin da suka kawo ziyara ga jami'an soja da ke garin Maiduguri, inda suka yi wani ganawa na sirri na wasu 'yan awanni. Daga bisani kuma suka mamaye labarai ɗan takaitacciyar bayani game da abin da ke tafe da su. Senata Christopher Kunz ne ɗan majalisar dattawa ne na kasar Amurka, wanda kuma ya jagoranci wannan tawaga mai mutum shida, ciki har da jakadan kasar Amurka na Najeriya ran wato Mr. Samson Tim. Ka kuma abin da ke cewa
the United States strongly supports the hard work of the Nigerian military in combating terrorism and are grateful for the chance to be here and to see both the response to the humanitarian crisis in northeastern Nigeria.
Yace na farin ciki game da bayanan da Major General da ma'aikatansa suka yi mana, kuma kasar Amurka tana goyon bayan Najeriya sosai don tabbatar cewa an yaki ta'addanci. Muna matuƙar farin ciki da abin da Najeriya take yi, kuma muna farin ciki da ganewa idanun mu abubuwan da suka wakana da ma yadda suke amsa batun agaji a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Bayan dai wannan takaitaccen jawabin, Sanatin Tibiti ya ta komanda da kurikula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya, wato Major General Ibrahim Altahiru, wanda ya mun karin haske game da abin da ya kawo tawagar kamar haka.
Daga Amerika, abin da suka zo gani su ga yadda za su taimaka mana a hada ƙarfi da ƙarfe saboda yadda za a ainihin fadanan na Boko Haram da ake yi ya kasance da duka daya mu tabbatar mun kammala da wannan abu ba daidaiwa ba. Mun yi magana mun tambaye su shi inda za su iya taimaka mana, mun gaya musu kamar jiragen yaki da motocin sarfi haka duk wa'annan su muna alƙawari cewa ba daɗewa cikin ikon Allah za su bamu. Kuma ina so muku alƙawari cewa muna samun wannan ma ba tare da ɓata lokaci ba, cikin watanni kaɗan za mu kammala da wannan aiki.
Jata komanda mai kula da shiyar arewa su gabacin Najeriya Major General Ibrahim Attahiru kenan ke bayani game da ziyarar da tawagar ƙasar Amurka su kawo rundunar sojan Najeriya da ke garin Maiduguri da kuma irin taimakon da ƙasar Amurka ke so ta baiwa Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gwani sai Allah alaka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji. Kun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarinku.
To a can ƙasar Saudi Arabia kuma Madina Dauda ce ta aiko da rahoton da ke cewa hukumar Alhazan Najeriya ta ce ta samar da duk wani abu da zai sa Alhaji samun sauƙin aikin haji. Ga Madina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cikin Alhazan duniya miliyan biyu akwai na Najeriya 81,200 da a yanzu haka suke hanyar zuwa kwazazzabon muna domin fara aikin hajjin bana. Hukumar Alhazai ta ƙasa ta ce ta ɗauki dukkan matakai da za su sa Alhazan yin aiki cikin kwanciyar hankali da walwala. Abdullahi Sulame shi ne shugaban kwamitin majalisar wakilai wadda ta sa ido a kan shirye-shiryen da aka gudanar.
An da ya ɗauki matakai da yawa wanda wannan zahin ba zai cutar da Alhazai ba, don a duk inda Alhaji yake to an tanadar mashi abin da ke sanyaya mishi yanayi. Kuma an kawo motoci masu sanyi, wannan shiri na bana ya yi kyau.
Wani abu da ya ɗauki hankali shi ne irin tanadin da hukumar Alhazan ta yi domin kiwon lafiyar maniyyatan musamman a muna. Dr. Ibrahim Kana shi ne shugaba a wannan fannin.
Yadda za mu tafi muna zuwa Arfa yanzu a shirye muke. Mun ƙara magunguna, mun ba magunguna zuwa jihohi, kuma mun distributin ma'aikatanmu zuwa duk wani jiha a zuwa muna da Arfa. Duk wani alhaji da ya samu matsala insha Allah kuma ma'aikata da kuma magunguna su kula da shi. Wanda kuma ciwon shi ya tsanani muna da ambulance za su ɗauke shi su kai shi asibiti insha Allah. Mun kuma yi bita wa Alhazai su ci abinci da kyau, su riƙe kayayyaki da ya kamata, su ɗau lema, su rinƙa shan ruwa. Bayan haka muna tabbacin akan cewa Alhazan Najeriya insha Allah za ta fi lafiya a kuma dawo lafiya.
Yin hajji yana daga cikin shika-shikan musulunci, kuma duk shekara ana samun maniyyata daga dukkan ƙasashen duniya. Sa'adatu Albashir ƴar Najeriya ce, kuma wannan shine hajjinta na farko. Yaya take ji yanzu da ta shiga yanayin aikin gadan-gadan?
Ina jin daɗi da gaske saboda Allah ya kawo ni wannan rana in yi witnessing babban taro kamar haka, inda duk musulman duniya za su haɗu a wuri ɗaya domin a bauta wa Allah.
Ya zuwa yanzu an rasa maniyyata biyar, ɗaya daga jihar Kogi, ɗaya daga jihar Yobe, ɗaya daga jihar Kwara, sannan guda biyu daga jihar Kaduna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
Daga Makka bari mu koma Najeriya, kuma a jihar Niger, inda kwanan nan ne ma'aikatan ƙananan hukumomi suka gudanar da zanga-zangar lumana akan neman cin gashin kansu. Azantawa ta da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello a garin Mina ya ce shi bai da matsala na baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kai. amma sai dai ya ce wani hanzari ba gudu ba.
Ni dai har yanzu a tsari na kowanne ƙarin hukuma ya kamata ci gashin kansa, amma har yanzu akwai ƙarin hukumi kaman 12 wanda in mun bar su ba su iya biyan albashi. Dalili kuma shine sun dauki ma'aikata sun yawa, sun dauki ma'aikatan da ba su bukata, ko mun bar su ba su iya biyan albashi, su haka dole muke dan taimaka musu iya biyan albashi. Amma su wanda suke iya biyan albashi abunan su ana ba su kudin, suna cin gashin kansu, suna ayyukansu. In ka ji wannan ƙayan hukumomin za ka ga akwai ayyuka da yara akai, su kuma wannan in ka ji za ka ga babu ayyuka domin duk abun da suka samu ya tafi ga biyan albashi. Saboda haka ni ban da matsala ko kaɗan wajen ba ƙananan hukumi cin gashin kansu, saboda dama ta ni ban sa kuɗi a idonsu ba, ban sa ido a kayansu ba, ban sa ido a kuɗinsu ba, ban sa ido a kayansu. In za su ci gashin kansu kuma su yi ma jama'ansu aiki, ya yi daidai, haka ake so. Saboda su ke tare da jama'a ƙananan hukumi ba mu ba ni ina namina. Amma shi chairman local government ɗin dai ya sa abin da ke shi ke ganin jama'a, shi yake in yana da kuɗi shi ya kamata yana ayyuka. Akwai ayyuka diya za su yi ko da ƙananan feeder road ne, hanyoyi da ruwa da su primary, amma mafi yawansu ba su yi. In ba haka ba ka ga kaman primary school, ai bai kamata nin down da primary ba, ya kamata ƙaran kuma su iya kula da. Amma in ka bari a wannan lokacin kaman kwanakin bayan su kungiyan titoci sun zo sun ce su ba sai da maida su ƙarƙashin ƙananan hukumomi ba, saboda in an maida su makaranta zai dace kuma na yarda da su. To amma in aka tsari ya ce tun ana yanzu ana ce wasu nan suna ce a canza tsari a ba ƙaramin hukumin gashin kansu, in aka ba ƙaramin hukumin gashin kansu sai a ba su komai da komai, ba a ce a ba su kuɗi sannan kuma a can ba, a'a in za a ba su gashin a ba su duka, in ko ba za a ba su ba, ba za a ba su ba.
An shin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka, ni mai talakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin me yasa rundunar 'yan sandan Najeriya ba ta tashi ayyana Senator Isa Hamma Misau a zaman wanda ya tsere daga bakin aiki ba sai bayan da ya fasa kwai? Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan wayi gari lafiya. Wasu masu sharhi suna cewa dara ce take neman ta ci gidanta a rikici da ke ƙararin cabewa tsakanin rundunar 'yan sandan Najeriya da Senator Isa Hamma Misau, bayan da ya zargin cewa Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris yana karɓar cin hancin naira miliyan 120 a duk shekara. Tuni dai ta rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙareta wannan zargi. Rahotanni a wasu kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce Sufeto Janar ɗin yana binciken kansa da kansa kan wannan zargi ta wajen kafa kwamiti na jami'an 'yan sanda da suke binciken zargin da Sanata Hamma Isa Misau ya yi masa. A zatonmu a ci gaba da aikin ne kwamitin ya gano cewa Hamma Isa Misau ya gudu ne daga bakin aiki. Amma inda dara take shirin cin ɗiyanta shine ganin yadda take-taken da majalisar dattijan musamman da mata wakilan kan waɗanda suke yin zargi a kansu suke ɗauka. Misali, majalisar dattijan Najeriya bata tashi yin gyara ga dokar da ta kafa kotun ɗa'a ba sai bayan da aka gurfanar da shugabanta Bukola Saraki a gaban wannan kotu. Majalisar dattijan bata tashi binciken Ibrahim Lamur da lokacin yana shugaban EFCC ba sai bayan da ya gayyaci matar Bukola Saraki kan zargin da ya fito daga jihar Kwara. Majalisar dattijan Najeriya bata tashi gayyatar shugaban hukumar Custom Hamid Ali ya bayyana ga cikin kayan sarki na aikin custom ba sai bayan da ya kama motar Bukola Saraki kan zargin cewa ba a biya kuɗin fito ba. Na baban nan shine yunkurin binciken shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu lokacin da ya shugabanci hukumar asusun tallafin jami'o'i ko harkar ilimi mai zurfi da ake kira TEDFAN ba, sai da hukumar ta ɗauki haramar aiwatar da shirin kiranye kan Senator Dino Malaye na hannun daman Senator Bukola Saraki. Masu sharhin suna cewa ganin taki-taken majalisar dattijan kan waɗanda suka ce mata kule da tasirin waɗannan matakai wajen sauya akalar zargin, watakila sa su ma shugabannin hukumar ƴan sandan Najeriya suka ga ya kamata su ara siyafa. Dama dai halin majalisar ce, in ji masu sharhi a kanta. Hassan Maina Kaina ya tambaya Abubakar Saf, tsohon kwamishinan ƴan sanda a jihar Lagos, shin menene hukuncin ɗan sanda da ya bar bakin aiki ba bisa ka'ida ba?
Wato a cikin dokar da ba sai ga ko dokar nan yanzu ko kuwa an soke shi ba sai ba, amma cikin dokar muke in mutum ya bar aiki har ya kai kwana 21 maganan shi sun faɗi nan report da na buka kara shi takarda in 211 yara da ya kwafe da shi yan kalu sosai na babban gradaji da ta bado haka zai maganar maganar ba.
To me yasa sai yanzu wannan maganar ta so bayan da ya fasa kwai?
Domin tuntuni tun da jiya sanar an result bashi an ne suka rubuta da yan kalu suna aiki sosai da lokacin da tak kage ya ta abin nan a sai da su bi da su ma aini takarda cewa wannan kaza kaza ya gudu daga san san zabe kana yanda amma ba su yi ba su ma ya tsaya election da fali ba ci ba ta zo ya tsaya wannan ya ci yanzu ko da zo ya fushi kai sai a ce shi da zo ta ji ba ta gari ne wannan ba muji bu ya kwata dukkan mu ji tsoro Allah mu kada gaskiya mu tsakan gaskiya mu kada gaskiya kuwa.
To yayi bayani cewar rundunar ƴan sanda ta kan karbi wasu kudade ba bisa ka'ida ba daga hannun mutane, misali idan mutane su yi taro ko kuma su kamfani su san ai su gadi ko wani abu sukan rubuta ƴan sanda a biya kuɗi da sauransu. A ka'idan aikin ɗan sanda akwai ana biyan wannan kuɗaɗen ne kuma bai kamata ya biya waɗannan kuɗaɗen ba?
Wallahi lokacin da jidan tsibirin muke su yi ɗan sanda muna da wani fund ana kira shi wai police reward fund. In ka ba da ƴan sanda su yi aiki a waje ba aikin da ya kamata su yi ba ana kan biya kuɗi, kuɗin sai a biya cikin account na police reward fund kuma a raba shi kuɗin kashi uku ƴan sandan da suka aiki a basu kashi ɗaya sauran a sa police reward fund.
Amma jiya hedkwatar ƙwadar ƴan sandan Najeriya ta fito ƙarara ta bayyana cewa ba wani kuɗi da ake karɓa a hannun ko kamfanoni ko ƙungiyoyi ko kuma waɗanda suka nemi kariya a basu.
To wannan a watakila an soke dokan kenan amma lokacin da muke ciki akwai dokan nan. Kamar in ɗan sanda ya yi laifi aka yi mishi all room aka ci mishi tara da ran da aka ci mishi na sa cira shi a bakinsa a sa cikin police work fund haka ke yi.
Me yasa ne rundunar ƴan sanda a Najeriya ta yi kaurin suna wurin maganar cin hanci da rashin waɗannan ne?
To abin da isa wallahi tallahi ban sani ba, rashin tsoro Allah kulu domin ko ya sa kuɗi a gabansa ko domin a ƙasarmu Najeriya tana da kuɗi ko sai sun ka ko abin da kake so ko za a yi maka. Amma lokacinmu wato ko ka da ka yanka ginanka sai an kai tara ka ofis ina ka samu kuɗi ka yanka kazan ko keke ba ka saya in ba dai an baka bashi na police din nan kuma advance ka sai keke ba in ka sai sai an kai karanta sai yanzu abin ya lallace complete ya lallace ba a sai babu.
Me yasa ne da zaran mutum ya zargi wani babban mutum a Najeriya maimakon a duba ainihin zahirin zargin da ya yi amma sai an fara neman laifin mutumin da ya yi wannan zargi din?
Don babu da gaskiya ne. Domin ma da gaskiya in mutum ya kai kara dole a bincika a gani ko gaskiya ko a gaskiya ba. Abin da ya sa ke na kake gani mutane ana cin hanci a kasan nan a ci hanci a kai babin da faru mutum. Amma in yaro kankani ne ka kai kara ce wanda na cin hanci in ba ya an kama ka sai ka prison ba to za ka shiga. Don kai shiga kwata zama banza ba wanda zai magana a kai ma. Ka ga mutane da aka sha kashewa a kasan nan an bincika ba sun wanda kashe su. Dole suka kashe su manya ne suna da kuɗi suna da mukami abin da ta ke na abu tun in muna so mu bi gaskiya kowane mutum ya kai kara a bincika a gani karan in an bincika gani ya yi ƙarya to sai a ce a hukunta shi wannan sultan ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko kuma kun tashi za ku ce ya gudu an ba shi posti a nan da sai ya ki zuwa an ba shi je court da police police ya ki zuwa wai da zata ne masa to Allah da Annabi dole tuntuni ba ki kira da sata ba da zata kuma za ki kira mutum za sa ruwa ta ware da ware ta ware din ne za commission a ce wannan da kira da zata ko ya gas da kama shi ba ki kira ba sai yanzu masu a ki kira ba ki ko suka kama ware ta ware su ko suka ba ba ni ba sai abin da ba kyau
shi sanata mai sau ya zargin cewar ana biyan kuɗi kusan miliyan goma zuwa sama a cin hanci a shi babban sakataren 'yan sandan Najeriya domin a yi post mutum a bashi kwamishinan 'yan sanda a wani jiha mai ɗan maiko hakan nan. Yanda ka san aikin ɗan sandan nan a yanzu da kuma girman ofishin sakataren janaral, kana ga wannan an yi abu ne mai yiwuwa?
Wallahi tallahi wannan zai babban sani ba domin ba na cikin police din don sun da amma zai iya aukuwa domin ka sani. In za mu na gaskiya ne kowane ɗan sanda yana nema a post nashi inda zai je ya wala ya sa wani nufi su. Kowane ɗan sanda. Akwai ni state da ke aka ce an ke kiran su frontline state. Frontline state ne a post nasa za ka je ka samu abin da ka samu kayan duniya ka zo ka mutu ka bar su kun ka tuni zai je ki ka kuka gaban Allah. It is possible, but I don't know. Ko ana yi ko ba yi, ba sani ba. To, ni da kai nan nan, akwai lokacin da nake First World Marshal a Lagos, aka post nawa Abia, in je karɓi wani commissioner. To, na je Abia yau, washe gari saka ni a Kano Tatuwa kuma, wani koma operations, in bar Abia ko operation, domin jaje karɓe ni. Wani kira, wani ban ba da kuɗi ba ne? Ko shi ya ba da kuɗi ko kuwa shi dan goshin manya ne ban sani ba amma ka yi masa fahimi. To abubuwan na guda da su da ta kansu da yawa amma ya za a yi. Guda a roƙon Allah dai an da wani ta'ala ya ba shugaban ƙasa lafiya. To ya kuma ya samu mutane za su taimake shi a kan faɗa da cin yaƙi da cin hanci. That's the only thing zai gyara ƙasar mu. In ba haka ba abin da wuce tsari da su.
Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Hassan Maina kaina da Alhaji Abubakar Saf da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To mu zama lafiyan sahabu kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
To a karan farko tun daga ranar Juma'a da ta gabata rana ta fito da kusan yammacin jiya Talata a birnin Houston bayan mummunar guguwar Harvey da ta afkawa jihar Texas sai dai duk da haka ana ci gaba da fuskantar matsaloli a birnin wanda shine na hudu a biranen Amurka da suka fi girma. Matsalar ta kai ga an kafa dokar hana zirga-zirga a garin Houston bayan da rahotanni suka nuna cewa ana wawure dukiyoyin jama'a da kuma aikata fashi. A wani bangaren kuma jami'ai sun ce irin gudunmawar da sojojin Amurka ke bayarwa wajen ceto waɗanda ambaliyar ruwan ta ritsa da su a jihar Texas da Louisiana zai ninku har sau goma nan da wasu kwanaki masu zuwa. Manjo General James Witham, kwamandan a rundunar dakarun saman Amurka wanda shi ke jagorantar dakarun tsaro na musamman, ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon cewa akwai akalla dakaru na musamman da ake kira National Guard 3,500 da suke sa hannu a wannan aiki na ceto. Koriya ta Arewa ta amsa cewa ta yi gwajin makami mai linzami da ya ƙetara ta saman Japan, inda ta ce ta yi hakan ne a matsayin martani ga atisayen soji na haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu da Amurka ke yi. Da sanyin safiyar yau Laraba, kamfanin jallancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa na KCNA ya rawaito cewa shugaba Kim Jong-un ya ce wannan gwajin makami samfurin Hwasong-12 mai tafiyar matsakaicin zango tamkar yaƙi ne na hakika. Ya kuma ce mataki ne na farko da dakarun ƙasarsa suka ɗauka a yankin Pacific a matsayin sharar fage a yunkurin da suke yi na mamaye tsibirin Guam. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa Amurka ba ta ɗauki kowane irin zaɓi ba a kan teburinta kan yadda za ta tunkari wannan barazana ta Koriya ta Arewa. Trump ya kara da cewa wannan gwaji da Koriya ta Arewa ta yi ya wulakanta makwabtanta da duk mamomin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da nuni wato nuna halin ko in kula ga abin da kasashen duniya suka amince da shi.
To madalla da ta kaita labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga iyalan Alhaji Labaran Muhammad wanda aka fi sani da Labaran Ba a Ja da Ikon Allah da ke kasuwar Fantai Kaduna na rasuwar matarsa Hajji Abdulkisu Muhammadu. Allah ya ji kanta da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Chubahiro Jojo ne da ya ba da umarni da injiniyan mujini ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.